بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيهكا يوم سأل البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبرك مدى وانا لوك تشبرك مدى ساكي حدوا دكوة تكي وانا نجيرين جاتا موتا شري شري عند مكي كرا دسونا سنة مكامر إلم تفسيري وانا شري نينا مسمى دنقباتوا وطن عزم رمضانا وطا وانا مسلمي سكي شكلتوا da karatu da nazari da muraja'a da musaffa na alqur'ani mai girma da halartar majalisai na sanin fassarar alqur'ani mai girma wato wata ne dai na alqur'ani kamar yadda waɗanda suka bibi shirye-shiryen da suka gabata suka sani cewa mun samu wato bakuncin malamin da ke mana fashin baki akan mas'alolin da ke da alaka da ilimin tafsiri shine malam Bashir Lawal Muhammad Allah ya saka mushi alkhairi wannan zai zama shine zango na hudu kenan wato tirmi na hudu a cikin wannan jeren giya wanda idan masu bibiyan mu za su iya tunawa a zango da ya gabata malam ya mana fashin baki akan muhimman littattafan tafsiri wadanda ya dace ko ya wajaba ga mai karantar da tafsirin alqur'ani mai girma ya dogara da su wajen bincike da nazari da tsakuro hukunce-hukunce da sanin makamar aikinsa amma bisa abinda nake zamani watakila akwai ragowan abinda malam zai kara mana haka alayi halin dai ga mutare da malam din ya riga ya samu halartar wannan zaure namu na gabatar da shirye-shirye Allah ga ta malam barka da iso
assalamu alaikum
barka da ku ya ayyuka ya jama'a
ya zufa
alhamdulillah
Allah ya yi amin alkhairin dake ciki
amin akan wakalla to Allah ga ta malam a darasi da ya gabata kai mana dogon nazari da tattaunawa akan muhimman littattafai na tafsiri waɗanda ake dogara da su wajen bincike da sanin makama aiki ban san ko akwai cikon magana ba na iya tunani a ƙarshen darasin mun ka dan yi tsokaci kamar a gurguje haka akan wasu tafsirai guda biyu da na kira su da suna tafsiran mutanen Misra fi zilal da kuma tafsirin manar al-manar na malamai biyu Muhammad Abdu Huda Rashid Reda wancan kuma na dan gwagwarmai nan da ake ce ba
Said
Kutub to ko akwai wani ƙarin haske game da waɗannan kuku ko zamu wuce zuwa gaba ta gaba ne
to bari mu gani
na'am
a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi was-salatu was-salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du in uwa masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna muku fatan alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya kamar yadda malaye bayani tafsiran da ya kamata a ƙara gaskiya cikin mutanen wadannan cikin malaman da suka gabata shekarun baya akwai tafsirin al-Imam Abu Hayyan al-Andalusi tafsirin sa al-Bahr al-Muhit tafsiri ne da ya ba lugha muhimmanci sosai kuma daidai gogodo ya ba alqur'ani haƙƙinsa to shi ma babu laifi wannan mutum ya zama ya duba shi a abin da ya shafi tafsirin alqur'ani mai girma da kuma shirya shi a cikin na ɗan zamani wanda kuma za a ƙara tafsirin Siddiq Hassan Khan al-Qinnuji Fathul Bayan shi ma tafsiri ne da ya tsara shi tsarin farko kamar tsarin tafsirin Ibn Kathir ya fara bi ya kai mujalladi 15 tafsirin sa yana tafsirin Qur'ani bil Qur'an asali shi ya fi ba muhimmanci to daga nan kuma ya kan zo ya tafsiri wanda yake na tahlilul kalimat ya dauki kalma sai ya zama tsarinsa kuma ya bi kamar tsarin tafsirul
jalalain
bayan ya fassara alqur'ani da alqur'ani in ya kawo aya sai ya duba ya ga wacce ce ayar da za ta fassara ta in yi wannan to daga baya kuma sai ya zo ya dauki aya ya rike fitar da fassarar kalma yauwa to to wannan tafsirin nasa shi ma tafsiri ne da yake da muhimmanci abu na gaba shine tafsirin jalalain tafsirin jalalain kusan tafsiri ne da tafsiri da ake dogaro da shi a kasarmu ko kasashenmu wajen gabatar da tafsiri saboda takaita bayaninsa sannan kuma wasu kuma suna da kudirin cewa waliyai ne waɗannan malaman guda biyu saboda haka ake samun
tabarruki
shi yasa ma ake ɗauka cewa bar sai an sauke
na'am
dan Ramadan sai a ce kullun ay juz'i daya izbiyu to sai an yi sauka to wasu suna ba tafsirin haƙƙinsa wasu kuma gaskiya ba sa ba shi hakkin sa, wannan sanannen abu ne ana ganin abinda ake duka gaba
na dai bi ta kai
kawai. To shi ma kuma tafsirul jalalain an masa ayyuka gaskiya. Daga baya bayan nan akwai aikin da wasu malamai suka yi, malaman tafsiri ina jin yan kasar Saudi Arabia, muhazzabu tafsir, tahzibu tafsir jalalain, kuma sun yi kokari gaskiya. Sannan akwai wani malami shi ma da ya aiki sahihu tafsir jalalain dukkanin su a mujallabe ɗaya ɗaya. To yana da kyau gaskiya a babi na amana ta ilimi mutane su duba wannan, duk wanda zai dogaro da littafin tafsir jalalain to ya ba waɗannan, ya samu waɗannan littafan guda biyu da muka ambata. Na farko shi tahzib din, na biyu kuma shi wannan da ya sa masa sahihu tafsirul jalalain, za su taimaka ma mutum kwarai sosai sosai a wajen fahimta haka. Littafi na ƙarshe da nake son in yi magana a kansa shine littafin tafsirin babban malami Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahmatullahi alaihi raddul azhan, wanda mun yi bayanin sa a wasu daga cikin shirye-shiryen. Shi ma alhamdulillah malam dan adam
gaskiya
ne, malam dan adam ne, ba mamaki ya zama ya afka cikin wasu abubuwan da za a ce ana cewa dan adam nan da ake cewa tara ne ya cika goma yawa ajizanci. To ya bayyana gaskiya a cikin tafsirin, amma dai an samu wani malami wanda yake wannan zamanin ya yi kokari wajen yi masa ta'liqat a cikin tafsirin nasa wanda an buga su mujalladai hudu manya-manya. Wani dan Azhar ya dawo dan Bama, Malam Abubakar Bama. Ina jin ko yana zaune Abuja ne yanzu.
Shi ne wannan aikin.
Yawwa, yi wannan aikin, aiki ne mai kyau, kuma na ga tafsirin kamar ƙungiyar Izala kyauta ma take raba shi. To ya yi ƙoƙari gaskiya, aiki ne jabari sosai da gaskiya za a cira masa hula a kansa. Akwai bayanin abinda ya shafi tabbatar da imanin abinda ya shafi aqida. Wasu wajaje da malam ya bi tafsirin jalalain ne, ya zama akwai ta'wil na wasu ayatus sifat. To malam ba mai ya ishara zuwa
ishara.
Sannan na biyu abinda ya shafi wasu aqwal haka wanda suke masu rauni, to su ma ya ishara da fadin dalilin da ya mai da su masu rauni da kuma kawo magana da tafi ƙarfi. Sannan aiki na uku shi ne malam ya faɗa a muqaddimarsa cewa zai dogara ne zai kawo kira'a riwaya ɗaya, riwayoyi biyu, riwayar Hafsu da riwayar Warsh wanda malamansu ma sun bambanta. To shi malam ba ma yakan yi ƙoƙarin sai ya kawo duka, in ya kawo sai ya kawo cewa ga duka ƙurra'u ga waɗanda suka karanta da kaza, waɗannan kuma ga abin da suka karanta da kaza. Sannan kuma na huɗu abin da ya shafi hadisai. Duk hadisin da malam ya kawo to yakan yi ƙoƙari ya yi takhrijinsa, kuma takhriji da ambaton ya inganta ko bai inganta ba, duk da takhriji ne mukhtasar. Wanda dai alal aqalli ne nazari a yanzu haka zai karantar da mutane yake bukata ba sai an tsawaita ba, irin na wanda ka faɗi na Malam Abu Ishaq Al-Huwaydi, Allah ya bashi lafiya. To ba irin nashi ba. To wannan dan takaitacce haka zai kawo irin da yadda ake a ƙasar littafai din nan.
Wanda dai za a dan samu abin da ake
nema. San marji ya san waye yayi takhrijin ya fitar da shi a cikin.
An ce rauni ne kuma ga maganar mai rauni.
Yawwa shi ce. To gaskiya yayi wannan kokarin sosai, yana da kyau masu dogaro da littafin Radul Adhan su yi kokari su hada da wannan, sai su hada haske da haske, sai hasken ya zama ya haska kusa.
Da ka ce iyakar littafin kina daga ta wala.
Wanda za mu dan yi wanda
to kaman ya wannan fa na malam Abdullahi Gondo.
Yawwa, ya utawi. Mutanen mu na Sokoto suna karanta shi gaskiya. Ana karanta shi a zuri, amma kaman yankin mu nan majajan abin da ya shafi Kano Zaria ba a cika karanta shi ba. Tafsiri ne da Malam Abdullahi Gondo ya rubuta shi, shi ma mai tsawo. Mai tsawo, sannan kuma yakan ka ikhtilaful qira'at. Sannan kuma yana ba lugar larabci muhimmanci. Dan lokacin da ya rubuta sai da almajiran suka ce algama tumal wannan ya mutanen kasar Hausa girma. To shine sai ya ce to bari ya takaita shi ya rubuta kifayatu du'a fa'is sudan.
Na masu rauni.
Yawwa, to shine zai rubuta kifayatu du'a fa'is sudan bayan da ya rubuta ya utawi.
Masha Allah.
To shi ma ba laifi mutum ya bincika shi. Amma dai nan yankin namu mu da muke rayuwa a Zaria, Zaria wa ma Jawara, haƙo wa ma Karaba,
yaran namu yan Kano.
Yawa. Suna jin kamala. Ai to su ma ba su cika gaskiya ba a cika dogaro da shi ba, amma mutum ya tafi Sokoto zai ga ana amfani da shi kwarai sosai. Na san akwai wani malami a ƙasar Sokoto da na kai mai ziyara, ana ce mishi malam mai dan hannu.
To
wata shekara da naje Sokoto ya ban shi ma tafsirin shi.
To
shi ma rubuta tafsirin sa mujalladi daya. Da hannun shi ya ban tafsirin, na tsina jin kofi bi ma ya bani. Lallai
Allah ya saka dadi.
To duk dai ga sunan.
To algata malam magana akan manazarta har ila yau. Me malam zai faɗa game da sali a ce yanzu mutum zai tafsiri kuma sai ya dinga dogara da kasusuwa na wasu, kaset yake ji sai ya fito shi kasusuwa ne manazartar shi, sai ya bi kasusuwan Malam Jafar Mahmud Adam ko Dr. Sadi ko Dr. Burnin Kudu ko wani Balarabe cikin malamai da ake da kasusuwansa akan YouTube, sai mutum ya bi ya saurara ya dan kama abin da zai kama. Sannan ya fito.
To wannan gaskiya dai ba tsari bane na dalif ta ilimi, magana ta adalci. Ba an ce ka a saurari karatun malamai bane. Amma waɗannan manya-manyan malamai ne waɗanda ka ambata. Kuma tsakani da Allah makoma ne su a ɓangaren ilimi. Mutum ya koma zuwa duk wanda ya saurari Malam Jafar, ya karanta, ya saurari Malam Dr. Sani, Dr. Birnin Kudu, ya san waɗannan manya-manyan malamai ne da duniya ke musu shaida. Amma su kansu ba sa ba da cewa wanda zai zo ya karantar da mutane ya dogara da maganganunsa kawai da suka faɗi a ciki.
Kawai abin da suka faɗa a kasance.
To shi su ma na san za su faɗi kamar yadda Al-Imam Ahmad. In Al-Imam Ahmad zai ce wa khudh min haythu akhadhna. To kaga su ma aula su faɗa haka. Inda suka tsotso to kai ma yana da kyau daidai gogodo kai sai ka ƙara da nasu. Mutum ya ƙara da nasu ya saurare su ɗin. Ya ƙaru da abubuwan da suka faɗi, abubuwan da kila za su masa nisa zai fa'idanci da su, amma kada ya zama wannan shine madogararsu, domin su kansu bincike suke yi kafin su gabatar da darussansu. Domin mutum ya ce kuma ya dogara da su kawai shi kenan, ba gaskiya wannan baya cikin abin da yake daidai a harkar
asali game da ilimi.
Shi bane asali gaskiya.
To kamar fassara Hausa fa akwai ta Malam Abubakar Gumi, akwai ta Malam
yanzu akwai Dr. Sani.
Akwai Dr. Sani, akwai kuma ta Malam Nasir Kabara. Duka waɗannan fassarori ne sanannu. Su a iya itima da su musamman wajen ganin Hausar.
Yawwa, to kaga wajen uslubi. Yanzu misali uslubin wata kalmar ta Hausa za ta yi ma mutum wahala, musamman wanda kai tsaye gaskiya mu da yawanmu wanda duk suke karatu a zaure sun san akan sauke Qur'ani. Yanzu mu kamar mu. Ni da nake magana ni na sauke jalalai na a gaban malam daga farko haka
ai tabin shi kalma
kalma bayan kalma shine tafsirin da ake karantawa a zaurika da yawa mu anan mutun zai ji, sannan kuma duk wanda ya haya islami duk da karatun syllabus ne ya san akan
sa'adul
azhar a kai mutun wasu wani bangaren wasu bangaren
bakara
yawa sannan can kasa farko amma zuwa amma zuwa nasi shine abin da ake mayan aji daya aji bi kuma daga tabaraka zuwa suwatul jinni da zuwa suwa wal mursalat shine manhajin aji uku wal suwatul mujadalat zuwa karshen abinda suwatul saff
na'am
yawa ba saffi ba suwatul tahrim
juz'i daya
juz'i daya yiji
na'am
to kusa haka yake, sannan kuma aka shiga isuwan sai a koma bakara ina jin ko wal walidatu ne juz'in wal wali bangaren wal
bin da amanar daga dai wannan dai sai kulu
yawa sai kulu sufaha juz'in sai kulu sufaha
sai kuma sake dawowa kuma haqaf
yawa
shistu
yawa to ana wannan, to amma dai na zaure shine duk wanda ya karatun zaure
shine
to yana cin karatun karshe da ake mutun a zaure sai a ce tafsiri yake to fa'idar kuma karatu wajen malaman mu na suru na zaure kamar yadda kanawa suke cewa suru
da Hausar.
Yawwa Hausar
gaskiya
ba zan manta ba wani malami na da naje karatu wajen sa yace abu uku zan koya maka, yace zan koya maka karatun littafi, zan koya maka Hausa, sannan zan koya maka tarbiyya. To kuma duka sai da na koya a wajen su
gaskiya
a wajen sa Allah ya saka masa da Allah ya gafarta masa ya rasu. To wannan shine, to amma dogaro da wannan mutum ya ji Hausar ba laifi bane gaskiya dan mutum ya karanta ya ji uslubi. Na tabbatar da hata waɗannan malaman ana musu shaida da Hausa. Yanzu ka ga na Malam Abubakar Gumi tarjuman ma'anoni. Na san aikin da aka masa na ƙarshe-ƙarshen nan da su Dr. Bashir suka haɗu suka yi.
sai Dr. Bashir
Umar Ali
Bashir Ali Umar
na Kano
na Turkan yawa akwai Sheikh Yusuf Sambu
daga Cikin
akwai marigayi Inuwa Dukku wanda kage shi kwararre ne abin da ya shafi yare yaran kuma Hausa ake sai kowa duk mafi yawanci kamar mu dai mun san shirin sa na Hausa by TV da ya rika gabatarwa to su suka hadu suka masa aiki ina ji aka buga a Malaysia shine kusan bugun karshe da aka mata tarjuman ma'anonin alqur'ani sannan sai tafsirin da malam Nasir Kabara littafin malam Nasir Kabara shi ma kowa ya san shi da Hausa
inda
ko yawa ko a ko a ko waƙensa ko kuma magana yake gabatarwa a gidan rediyo to zaka san cewa tabbas gaskiya akwai Hausa
Kano ne na yan kashe ku
sai gaskiya to sannan kuma ga tafsirin
Dr.
Sani da aka yi shi ma kaga manyan malamai
sanan Hausa da
jami'ar jiki da masanan tafsiri
da suka
yi murajaarar
abin nan zubin zancen
yawa gaskiya ba laifi mutun ya zama dan ya dauki wannan a matsayin amma ya dogara da shi a matsayin abin da
zai karanta kawai ya sabu bari gashi ya fito
gaskiya zalunci ne wannan na ilimi tsakani da Allah ba za a ji kunya a faɗa haka ba Allah ya shirye mu to gaskiya ba laifi dan mutum yi wannan ya saurara sosai wajen ya karanta su domin karuwa da abin da ke ciki na ma'anonin da kuma abin da suka zama dai yana cin manazartan mutum ba laifi ba
to an ga tuma na ganin me zai hana mu dan tsallaka zuwa wata gaba ita ce ko za dan bamu wani samfur na manhajji da ya kamata mutum ya bi wajen tsara darasin tafsiri kamar idadud dars misali mutum zai tafsiri na awa daya ba dalibai ko a masallaci ko irin wanda aka saba na Ramadan menene abubuwan da za su zama wato basic abubuwa da ya kamata ya yi kafin ya fito
to gaskiya bara ina jin kungiyar Izala sun gayyace ni kungiyar Izala ina jin ko ta jiha ce ta Kaduna sun shirye semina ga ma'aikata ga masu tafsiri ba haka kaman irin kusan wannan lokacin
shine
paper da suka bani ita ce tsara lokaci kula da lokaci a wajen tafsiri ko kuma tsara lokaci wajen gabatar da tafsiri na faɗi cewa awa guda ake badawa kuma ana dauka masu dauke dauke
za su dan sassake
za su ce to suna buƙatar lokaci kaza eh na talla ko na sanarwa haka ko mutum da Allah kalla ce yana da 55 minti 55 to shine abin da zai gabata amma tsakani da Allah kuma ya kamata ya nazari na awannin da sunnanka wannan kila so uku to mun ba wannan minti 55 din haƙƙinsa gaskiya na farko dai mutum da ya duba waɗannan tafsirin misali in mutum yana dogaro akwai an kasu gida gida akwai masu dogaro da tafsiri daya shi suka sa madalibai shi suke karanta akwai masu ilqai su rubuto duk abin da za su yi a takarda muna da su a wannan kasar na uku su
da
wanda suke da ka to duk akwai su to duka ba laifi bane me dogaro da littafi daya ya soka kama kansa sannan kuma daga cin fa'idojin sa akwai dawo da su waɗanda ake makaratun su zama tare da malam domin ga littafin da yake abin da yake karanta musu yana ne yana bi wannan in mun dauke shi a wata mahangar ma za zai iya taimaka ya zama kaman yana karantar da su ne karatu na su ma su iya karantar da wasu wannan fa'idar sake na biyu wanda yake tsarowa fa'idojin sa shine bai dogara da littafi ɗaya ba ya ciccuro ababe da yawa zai fi wancan kar in dalibai ne na gaske to za su samu fa'idoji da yawa fiye da waɗancan domin shi ya duba tafsirai 10-15 kila 20 kila fiye da haka kila ƙasa da haka sai ya tattaro musu abin da yake son su fahimta akan aya to kaga wannan in ɗaliban gaske ne za su fa'idanta sosai za su ƙaru sosai sai dai da yawa irin wannan ko ba a dora mutum akan shi ma ya ji a ransa cewa zai iya abin da wannan malamin yake domin ba a littafi da aka karantar da shi ba sannan da yawa a cikin matsalolin irin wannan cikin masalib dinsa za ka ga da yawa waɗanda ake ma tafsirin ba ɗaliban ilimi ba sannan wani zaman an shiga wani wajen kawai sai dai wasu sifacci musamman azumi ake yawa
ga al'asar
ta rana in kuma bayan buɗe baki ne bayan an yi
buɗe
an ci abinci an yi koshi da yawa an yi cika ciki an yi cika baki yawa an yi buɗe baki an yi
kisa ta hamma kawai
sai ta hamma to wannan yana cin masalib din sa gaskiya fi sabilillah da yawa wasu ba sa fa'idantuwa da irin wannan tsarin
na uku masu yin tafsiri da ka masu yin tafsiri da ka in sun cancanta su yi sun san abin da suke yi na farko suna da qur'anin dama a cikin kwakwalwar su ba matsala bane ayoyi su tahdirin su a lokacin da suke da bukata duk an da suke nema dama sun riga sun haddace su sun san qur'ani ciki da sun san shi haddace zaunan ne haddace to kaga sun kubuta daga nan sannan na biyu suna bukatar su ma su yi nazari domin ba abin ba hawaƙin za su riga suna faɗa wa mutane abin da kwakwalwar su ta ba su ba irin na mutawalli sha'rawi mutawalli sha'rawi ma yi magana kan tafsirin sa ba shi ma to kaga tafsirin sa da kansa shi hawaƙin ya kira kansa abubuwan da suke zuwa masa ne
yake wato kamar Saidul Khatir ne
yawa kai Saidul Khatir ne yawa da abin da na tuna shine zan kawo
lalle mutanen mu suna irin wannan za a tura mutun tafsiri wani gari kaga ya cika jaka da da hulina da da shadoji to kuma in yaje zai ta yawace ne kawai
to gaskiya
da ziyarce in al'asar tayi kuma a zo a kama
kaga khawatir kenan wadannan zaka ga mutun su tare baya ka fada ma mutane daga ina ya samu magana shi
na'am
in hadisi zai kawo kile kashi da Hausa sannan da za a tambaye shi a ce daga a wani littafin yake ba zai iya tuno a wani littafi yaga hadisin ba sannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba in kissa ce haka zai kawo ma mutane ya dade da jin ta ko ya dade da karanta ta haka to irin wannan su ma amana ta ilimi su nazari to wannan duka abin da ake fara to na farko shine mutum ya duba littafin tafsiri ba yadda za a yi mutum ya tafsiri a irin wannan lokacin ya ce babon shi da tafsirin kowa shi zai dogara da kanshi tsakani da Allah da masu dogaro da littafi daya to su ma yana da kyau su duba su tafsira
na'am
in ban manta ba Malam Jafar ai ya soke Raddul Azhar
bare ko
amma in mutun yana bibiyan Malam Jafar ana sa a gidajen radio kyauta sannan gashi nan a abubuwa na zamani social media ana ta sassawa in mutun yana bibiyan tafsirin Malam Jafar da ya karanta Raddul Azhar ya san ba wani zuwa ma gashi nan a talabijin ana nunowa sai ya aje Raddul Azhar sai ya dauko tafsirin Qurtubi Jami'ul Ahkam Jami'ul Ahkam
kai
dauko Ibn Kathir yana karanta ina jin ko jiya bayan sallar Isha ne na kalle Malam Jafar yana tafsiri a Albani TV an sa wace tabbacin kamar suratul Baqara ce yake tafsiri ko suratul Baqara ce yake tafsiri to haka ya aje Raddul Azhar kuma Raddul Azhar ne yake karanta a lokacin sai ya aje Raddul Azhar sai ya dauko tafsirin Ibn Kathir yana kawo wasu bayanai da Ibn Kathir ya faɗa wannan amana ta ilimi ce wanda yake son ya kubuta sannan wanda shi ma zai yi ya tattaro bayanai da yawa to ni cikin abin da nake kallo kullum mutum in zai rubuta dan ni kila ina cikin waɗanda masu saurare wanda kila suke ganin abubuwa na kila za su ce ni ma ina cikin na kala na biyu tafsiri na da Ramadan bana ga yawa daga littafai da yawa bana dogaro da littafi dai gaskiya ina duba littafai da yawa kuma sai in yi talhisin abubuwan da zan gabatar da baki da to ni abin da na fi ba muhimmanci na farko akwai janibin aqida a wajen tafsir sannan na biyu hukunce hukunci da mutane ke da bukatar su san su wanda alqur'ani ya ambace su ya ba su muhimmanci cikin abin da ban ba muhimmanci sosai akwai ilmul qira'at sai dai idan ikhtilafi na qira'a yayi tasiri wajen kawo wani hukunci shike to na kan kawo wannan sannan na hudu bana ba lugha muhimmanci domin mutanen mu da suke sauraron ka ba abin da suke
fada ba ce
da yawan su ba daliban ilimi bane gaskiya ba daliban ilimi bane waɗanda za a ce karantar da su ake domin su ma su karatu tafsirin Ramadan ya fi kama da wa'azi wa'azin gyaran hali gyaran aqidar mutane gyara musu zukatun su gyara musu mu'amalan su su kusanto ga kusantar da su zuwa ga Allah su ji cewa watan fa ibada ne kullun a rika tunatar da su cewa watan alqur'ani ne su dage su ibi rabon su a cikin wannan wata to wannan gaskiya ne abinda na fi ba muhimmanci kenan anan bayan din na karanta maganganun malamai daidai gogodan abinda Allah ya sauke mini na tafsiri wanda zan duba in na gama duba to sai in zo ta sai ga rubuta abubuwan da zan gabatar kowanne kuma ina fadin cewa ga wane yace wane yace in sahabi ne in hadisi ne hadisin manzalin sunna ne in tafsirul qur'ani bil qur'ani ne idan kuma wata fa'ida ce ta fiqh ko fa'ida ce ta aqida
duka ga malamin da ya ambaci wannan
wa auradu urataha ila nukaliha
wa to shine wannan
na'am
to wannan kenan to sai na uku su kuma wadanda suke su kuma da kadin to su ma abin da ya kamata su rike yi ce in har mutun zai tafsiri da kadin to ya rika fada ma mutane a ina ya ci
ka kawai gona ya ta zance
kawai kai zama labari
haka mai yaji gungun zawara
ai tayi ana zuba babu burki irin wannan ne sai mutun ya jawo can wani zuma da ya samu wata don dan lungu in raddi za a kwabi shugabanni sai a tsaya kila abin da aka yi sai a kwabi shugabanni na minti 40 tafsirin kuma sai a dan bashi kila bai wuce minti 10 ko minti 15 ba amma minti 40 to labarin kasa ne da halin da ake ciki canjin kuɗi da waye da makamai
siyasa tattalin arziki
siyasa din
noma wuyan mai cashless
sauran din wannan tsari
wannan na lura algata malai kenan ya kamata a ce zuwa yanzu da sha'abana yayin rabin nan duk mutumin da zai ke da niyyar tafsiri ya kamata a ce yanzu ya kai rabin binciken shi
gaskiya
ko kuma ya kusa gama
gaskiya ne gaskiya ne
ba wai sai ranan kullun a jika ranan a shara nan kamar kwakiwa
to gaskiya ba haka bane abin da ya kamata kenan mutun ya tsara
na'am
ina iya tunowa akwai wani lokaci da tafsiri na zan gabatar da shi ne abin da ya sha a wani waje wata shekara can na tsara zan yi tafsiri akan suratu maryam na fitar da komai to kuma sai aka nemi canji wajen da kuma zan musu tafsirin sai ya zama tafsirin su kuma sai na faro daga farkon suratul fatiha to haka na aje wannan binciken na dawo sabon bincike na rubuta na zo na tsara akan suratul farkon suratul fatiha aka shiga suratul al-baqara wannan gaskiya shine abin da ya kamata a rika yi sannan a ƙarƙashin haka ba littafin tafsiri kawai mutum zai dogara da shi akwai lokacin da littafan hadisai ne musamman fatul bari musamman fatul bari na ibnu hajar kitabut tafsir a cikin sahihul bukhari yana da muhimmanci matuka zai yi wuya mammanta gaskiya a cikin duddab dama kan tafsiri
kan tafsiri muka magana
to amma cikin littafan da mai tafsiri ke buƙatar ya duba su to akwai tafsir akwai fatul bari sharhin sahihul bukhari kitabut tafsir na al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi yana da muhimmanci sosai akwai gwalagwalan abubuwa sannan na biyu majmu'ul fatawa na shaykhul islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi bangaren tafsir bangaren tafsir wannan yana da muhimmanci mutum zai samu gwalagwalan surura na tafsirin wasu ayoyi
da ba za ka samu su ba sai
ba zai same su a wani waje ba littafin uku shine littafin bada'iul fawaid na ibn al-qayyim wannan littafi akwai musamman tafsirin kananan surorin nan musamman tafsirin qul huwa tafsirin falaki tafsirin nas tafsirin fatiha haka littafin samadarus saliki musamman farkon sa da ya tsarge bayani akan fatiha da mashtamalat alaihi min al-ahkam dinna shi ma yana da tasiri madarus saliki shi yasa aka samu annadawi din nan ya tattara musu ta tafsirul qayyim duk a cikin wannan littafin ya fufutar wasu yan tafsirai da malam ibnu qayyim a cikin littafin sa irin sahihul mursala da makamantan irin
su fawaid shi ma
irin su da al-fawaid musamman tafsirin suratul qaf kage yayi talhisin ta yi bayanin ta da maqasid manufofin suran duka ya fitar da su
to yanzu wannan ƙari kenan a cikin manazarta
wannan ƙari kenan a manazarta wallahi wani zubin wani lokacin ma sai mutun ya duba littafan mazahib na fiqh sannan wasu abubuwan za su fito masa musamman in yana son bayani ne kan hukunce-hukunce na fiqh
tafsiri ya rasa kan ayoyin
yawa
hukunce-hukunce aure saki ciniki gago da sauransu
da shuruh na hadisi
shuruh
na hadisi mutun sai irin su at-tabhid irin su al-istizkar irin su umdatul qari da makamantan waɗannan
to kenan mutum yana buƙatar library cikakkiya
wannan gaskiya gaskiya mai tafsiri yana buƙatar bincike sosai wallahi ina rantsuwa wani zubin har littafin lugha sai ka duba har littafin lugha sai ka kai wani zubin dawawin na mawaka dawawin kundayen mawaka sai mu
mutalabi
domin kila abinda aka ambata nan fassara ayar kana son wasu baitota da za su taimaka maka wajen isar da sakon fassara ayar sai ka koma da wawin na mawaka ka duba ka ga me suka ce in kwafowa za ka yi ka kwafo
in haddacewa zakai ka haddace duk wannan mutum yana da buƙatar wannan domin ba littafin Allah subhanahu wataala haƙinsa kan mutum yazo ya zauna a fujera ana ja masa aya yana fassarawa wani malami ya ce mala'iku suna cewa shi baka da kunya a shi baka da kunya kana tai
subhanallah
to ba dai Allah ya sani gaskiya wannan
balaga ta mallan kai magana akan jan aya na ganin bari mu tsallaka zuwa kan wata gaba da nake ganin ya kamata ita ma a samu haske akan ta ita wannan al'ada ta tafsiri da ake a kasashen mu na musamman masu magana da harshen Hausa yammacin Afirka shin ko ina duniyar musulunci haka ake ko ko mu ne muka
da yawa gaskiya ana yi a kasashen Laraba ni ban fahimci haka ba ma sai daga baya sukan yi wasu sukan yi bayan tarawih akwai tsarin da na san
Masar kenan
suke a Masar an yi tarawih malamin da ya ja sallar tarawih to sai ya dauki ayoyin da ya karanta ko wasu na bangare daga ciki sai ya gabatar da tafsiri su dan ma na yi
su dan ma suna yi dan ma
suna da wannan
kamar irin namun nan ba
yawa
a Mauritania ma na
duk ana waɗannan abubuwa al'ada ce mai kyau in ni gaskiya ni ban sani ba amma ni abinda nake tahrijin wannan mas'ala ni ina ganin ma tana da asali asali daga nassosa ai hadisi a cikin Bukhari in ban manta ba hadisin Ibn Abbas ne ko cewa mala'ika jibril yu'aridu an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam alqur'ana fi ramadana a wannan lokacin ne man sama yafi kowane lokaci kyauta domin mutum ya dauki kalmar yu'aridu mu'arada har aka ce shekarar da zai rusfa aradahu marratain
na'am
bujiro masa da alqur'ani in ka so zaka fassara musaffa suke mala'ika jibril ya karanta manzo sama yana ji shi ma ya karanta kamar yadda dai ake musaffa
na'am
in ka so ka ce a manzon Allah sun mutun shine yake ba da hadda
eh ware in dalibi yake bara ga malamin sa a ji cewa ta zauna ana gyare da sauransu
to ai ba yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba qur'ani kawai yake karba daga jibril ba hadda ma'anonin sa hadda ma'anonin alqur'ani hadda ma'anonin alqur'ani yake karantar da shi sannan ko maksudin saukar da alqur'ani shine a fahimce shi ba kawai ai tartilin sa ba
haka ne
malam ibn taymiya fahimtar sa ita ce kullun mutumin da zai karanta alqur'ani yana mai fahimtar sa yafi koda kadan zai karanta fiye da mutumin da zai zo kawai ce yayi sauka kaza kuma wannan fahimtar ibn mas'ud kenan
ko a ce mai 80 wanda dare ɗaya ma sai ya sauki ya kara
kai sake bi ba shi ake bukata ba tadabbur
to kenan kuma algata malam wata fa'ida da yanzu nake ganin ya kamata ka ba mu haske akan ta shi kenan ana so malamin tafsiri ya yawaita kyauta kenan yadda annabi yake
yawa to yana da shi ba shi kan shi tafsirin da yake ai kyauta ne
yawaita almajirinsu yawaita samu
in yana ba shi ya jira a ba shi ba kenan ko zai dai kuma malam masu kuɗi
ina fanta mutum
to yana da
wannan shi takhrijin mas'ala
yawa ni abin da gaskiya nake fahimta
kenan kuma a farkon zamani malaman farko ba sa yin shi da wannan sigar
saboda wannan sigar saboda bukata
zamani ba gudan bukata
to amma mahanga ta ne ita ce mahanga ta a fitar ai tahrijin mas'ala ga kashin al-masalihul mufsala
na'am
al'ada ce kyakkyawa da shari'ar musulunci ba ta hana mutane su fitar da tsarin karantar da al'umma ba
tsarin karantarwa wannan abu ne
gudan tsari ne na karantarwa shi kuma tsarin karantarwa baka bukata ka ce dole ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar dole akan haka za a tsaya a'a wannan an bar mu mutane al'adunsu ibnu al-arabi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa qanun at-ta'wil ai shi yana ganin shi bai ganin ma a fara karantar da yaro al-qur'ani shi abin da yake gani a fara karantar da yaro shine ya iya yaren
alqur'ani
shi ya iya shi gani yake laifi ne a zo na karantar da yaro qur'ani da shi abin da yake karantawa haka yafi a cikin kanunin ta'awudi
irin yadda duk muke yi din nan
yawa
sai wani ma daga nan yake lalacewa in ya iya larabci ya iya qur'anin sai ya dauka ya zama malami ko bai san ma'ana ba
kawai shi kenan sai a ga cewa Allah ya rahama Allah hafiz wasu ma yanzu da larabci suke cewa sai ka zana hafiz wani
san girman karma
da to wannan shi a wajen sa kenan cewa shi yana ganin ba qur'ani ya kamata a fara karantar da mutum sai ya iya
yaren qur'ani
ko kage al'ada ce ta karantarwa kuma tintin al'adun karantarwa sukan saba daga gari zuwa gari
haka ne
shi yasa Ashid Bakar ya kawo wannan a cikin Hujjatul Talibul Ilmi da ya kasu ya ce amma wannan kafin sa ma Ibn Khaldun a cikin muqaddima sai ya ce fa hadha mimma la tusa'idu al-awa'id
yace wannan nazariyar ta Ibn al-Arabi al'adun mutane da suka saba da su ba za su taimaka wajen yin haka ba mu abinda muka saba shine yaro ya fara alifun ba'un ko alu'an baki wauzan ne wannan sannan yazo ya haddi ya karatun babbaku ya karatun tattashiya ya karatun zuku sannan kuma yazo ya karatun hadda ya haddace alqur'ani har ya kai inda ake son akai in ya zama gangaren in ya zama waye
wataƙila kuma saboda shi malam bakar da kafin ibnu khaldun su suna rayuwa ne al'umma balarabiya
kwarai
shi kuma ibnu arabi shi kuma magribi
mai wani yayi ne kwarai
kamar irin yankin mu haka
kwarai
wataƙila wannan ya taimaka
mana koda
za a
yi rani
koda za a yi atayi ana koyon larabci kuma ana koyon
wanda kuma kaga haka ake yanzu ma tsarin karatun mu da ake gani na yabo zai taso sai ga dan karamin yabo yana koyon fannona sun kai bakwai
ya cika yaro
ya je islamiya ya je nasiri
ya je hadda ya je refresher
kuma haka yake tafiya tare da su
wallahi
mu awaiduna tusaiduna
ala al-khair hatta sai yara suke ba ne da ake cika musu
aiki kaga suna yi kuma Allah madauki suke ya taimake mu duk suna tafiya akan haka wani yaron sai ya kawo maka takardar shi takardin shi an ba da hutu a maka duk shi na dai a duka
bangaren wajen darasi 8
ko 10 can makarantun ma sun bambanta a makarantar islamiya shi na dai a hadda shi na daya a boko shi na
karatun dare kuma baya ga haka to alga ta malam maza baki fa wannan alarma da za a je kawai ta yi
ta kaga shi ma tsari ne na karantarwa wannan duk baya bukatar kace sai an kawo maka nassi da yace ga yadda ya kamata a yi haka ce ta karantarwa alaramman nan da yake me tafsirin kasar mu ba kowane mai fassara alqur'ani bane zaka same shi muhaddisi to alarammomin nan su kuma abinda Allah ya aje
za su tare mai wannan bangaren
da ba hadisin manzo Allah sai sama ai ya kasa ina ji hadisi Abu Musa al-Ash'ari ko da ya kasa mutane gida uku
نعم
متفق عليه اقي الارض الارض الاجادب اقي الكيعان كو اقي الارض الصالحه كو نفكو malamai suka ce sune mahaddata kuma masu fahimta na biyu mahaddata amma ba fahimta na uku kuma sune wadanda ba ku daya
yayyan nasu
yawa tu alrammumina na su suke taimaka ma malami a wajen fahimta sannan wani abu ne da na karanta na fahimta ne na zai da wuya kaga mutumin da ba koda ya haddace Qur'ani ya ba kuma wasu ilmomin muhimmanci sosai da wuya an baka su cin mushi Qur'anin shi
akai
ga haddace tana dan ja
gaskiya za ta dinga da rawa
saboda yanayin lokacin da zai samu ya ba Qur'ani kila ba zai iya bashi
sai dai cikin mutane
da yawa kai dai din ne kake samu wanda Allah zai sa su Qur'anin su ya tsaya gem
kuma sauran ilmomin ma kaji su ba dama ne
yawa to shi yasa sai ya aje alaramma yazo ba wannan bai bukata kace sai kaka wani nan
kuma
me zai Qur'ani yake ta
kuma kurmo lokacin Qur'ani
yawa karanta Qur'ani yake kuma karantar da mutane ake
kuma an ce Ibn Abbas yakan yi haka yana da dalibai da suka ja karatu
to kai
da muka ji game da mujahid suna jan baki yana fasarawa suna jan baki yana fasarawa
mai kamar mujahid ya ce su ji ma ya sauke Qur'ani so uku ya sauke ce kuma duk aya ta ya fassara masa
shi zai karanta malami yana fassara wato ya kamata da al-qira'atu al-shaykh kenan
kwarai
ce ga malami kuma ga wani ƙari da
yake jan baki an gama kowa shikenan ya ji in yazo karantarwa zai faɗi ga sigar da ake faɗi ta yadda ya kana karatun a wajen malamin sa
to algata malam wani abun duba anan shine shin akwai malamai irin na islamiya haka waɗanda galibin su malamai ne iyakan na islamiya kamar yadda na faɗa ran nan wasu ma mata ne amma su ma suna tafsiri ko da ba zawarawa ba ne kawai su ba malamai ne irin wato malami wanda ya shakundin ba amma makarantar islamiya shi ta matan aure da ɗalibai suna buƙatar su ma dai a musu irin wannan gyaran halin amma shi ya san shi ba malami ba ne iya dai shi malaminsu ne ma ba malami mutalaki ba ko kuma ita malamar su ce ba malama ce mutalaka ba to shin babu laifi su ma su gabatar da iya ɗaliban su nan tafsiri ko da ba a kai ga sawa a radio ko a yi live a Facebook ko a saka a Instagram ba
gaskiya da laifi
gaskiya
da laifi ilimi kamar yadda muka faɗi baya kawai ci baya ma mutum kawai ci gaskiya da laifi duk mutumin da ya san bai cancanta ya abu bai kamata kuma abinda mu aka tarbiyyantar da mu mutum ya jira ma a masa shaida
na'am
a ce ga shi malamai shi shaida su ce haka Imam Shafi bai faɗi a cikin al-muwafaqat cikin hanyar gane malami in uwan mutum malamai su masa shaida cewa wani malami ba shi ya nada kanshi ko mutanen gari su nada shi
na'am
wannan gaskiya fitinar da muke fama da ita kenan. A yanzu na san akwai irin waɗannan da suke da adalci, in azumi yazo kullun suna da tsarin, wasu ma ba kullun bane, wasu zaka ga mako mako, wasu kuma kwana biyu, wasu kwanaki uku uku, sai su tsara, sai su tara ɗaliban nasu, sai su gayyato wasu malamai, sai su kawata mawdu'ai da za su gabatar musu da shirye-shirye da lecture.
Na'am.
Ranar kaza ko satin farko ko ranar kaza malam wani zai karantar da kaza, zai yi bayani akan kaza. Malamin nan ana masa shida daidai gwagwado malami ne, salihi kuma mai ilimi, zai zo ya gabatar mu da waɗannan ɗaliban
ka samu abin da ake bukata.
Wata ranar ma ya sake gaito, kaga wannan ya maka shi adalci, kuma shine mai wayo duniyarsa da lahirarsa. A duniya bai kunyata ba, sannan a lahira ba zai ji kunya ba.
Gaskiya ne.
Ya tsaya
an gama wannan kuma ya ci gaba da koyar da islamiyya,
ya ci gaba da karantar da littafansa da yake karantar da
salafin islamiyya, wanda wannan kuma ya iya su
gurgudu, ya iya su, ya koye su, shi ma an koya masa ya iya. Amma kin kimo littafin Allah tafsiri a ce akwai wanda ake sa su a radio ma,
eh kare da gaske
akwai su masu yin wannan din, ana sa su a radio.
To malamin ku da kuke malamai ne, kun ji
ya kuke malamai ba da ya sama
ya kuke yin kun ji daga tawara
in dai ana yin abubuwan da ba daidai ba, mutum duk lokacin da ya ji abin da ba daidai ba, wallahi hankalin shi zai tashi na farko, abin da zai ji ce shi wannan yanzu bai jin tsoron Allah, yake fadin wannan abubuwan littafin Allah zaka dauko kake wannan warjin. Ya kamata mutum ya ji kunyar Allah, ya kamata mutum ya ji tsoron Allah a game da littafin Allah madaukakin,
kuma sai ka tausaya ma wanda suke biyan kuɗi a yi a yada wannan.
To kuma tunda harka ce ta mu yi ake yi ba doka kasar mu, ba ni gaskiya malam ni ina da fahimtar tuntuni bacin irin shugabannin mu da muke da su, Allah ya shirye mu gabaki ɗaya mu da su. Wallahi ni ina ba da shawara, ni ina ganin cewa ya kamata a sama wa'azi control.
Gaskiya ne,
a samar da
doka wa'azi
da karantarwa, akwai raqaba shar'iyya,
gaskiya ne,
a kula da su masu wa'azi. Amma kasar mu yanayin yadda take, waye zai yi wancan bai yadda da wancan ba, wancan bai yadda da wancan ba,
gaskiya ne.
Sannan su kansu shugabannin za su sa interest, amma duk kasa za su sa san
sarran su a wajen abu, za a sa adalci.
Amma kasashen da suke, wallahi ba a tacci barkatai din nan,
gaskiya ne,
ba a tacci barkatai din nan. Yanzu wani tsari da sarkin Morocco yake da shi, duk da kaga kasar Morocco ba kan sunna suke ba, amma suna da wani tsari mai ban sha'awa, suna da wani almajalisul husainiyya, malamai malaman da aka musu shaida a duniya za su zo a gaban sarkin, zai gabata
haka ne kware kuma
a gaban shi zai gabata,
kurjinin sarkin ma ya ishe
kware, ya ishe shi ga fadawan sa nan sun sa kaya iri daya nan da nan da can, duk
kamar ana matriculation
kware, sun zauna wasu rukuni can kayan su iri daya, su ne PhD wannan can masu master,
a wannan ma kada ya ishe mutun ja'iba,
to sukan yi wannan. To wallahi al'ummar mu tana da buƙatar wannan tsakani da Allah, tantance waye zai tsaya ya littafin ya faɗa wannan, sannan hatta wajen sawa a gidajen radio tsakani na da Allah na shafaɗi, da za a tantance su waye za a sa tafsirin su
saura
a hakura, yin tafsirin nagari. Ina jin akwai ƴan uwa da na taɓa ba da wannan shawara, nace duk zariya ni ban ki a ce a tantance mutum uku a ce sun isa su ne za su yi tafsiri tsakanin asuba da la'asar da magariba,
yawa wani da safi, wani da yamma,
wani majalisi babba,
wani
da za a haɗu
bayan isha,
a zo a haɗu
ƙwarai da gaske,
duk kowa ya zo a haɗu a wajen.
Amma yadda ake dinnan wani ma lasifi ka wannan shiga
na wani shiga ta wani, to ya aka iya suna da ban, suna da ban tausayi.
To amma kaman
su sa mutun ya kuka,
kungiyoyin addini ba za su yi wani hoɓɓasa haka ba, daga ta malam,
to wallahi hasban san yanayin,
sai na kaman ma su kan suna taimakawa wajen wannan ƙara lalacewa, abu da za su yi postin sama da mutun dubu
ƙarai ƙarai,
kuma mutanen nan babu wata, babu wani ma'auni da za a tsauna cewa sai me matakin karatu kaza, ko sai wanda ya shekaru kaza yana karantawa, ko sai wanda aka zo da shi aka mai jarabawa kaza, duk inda aka
ji kai na san kai, wasu su kan yi semina ta sama sama, yanzu wannan harkar ma siyasa kaman ta dauke musu hankali,
ina jin bane ba ta mutan da mutane da batun shirin Ramadan,
wallahi alam, amma dai gaskiya tafiya ta yi nisa,
subhanallah,
wanda semina ita kanta tana buƙatar ba ta yi ne ɗaya ba, makamar aiki
gaskiya
ya kamata a ce a dau lokaci ana yi, a babu kwanaki ana yi, ana gabatar da abu.
To an gata malam kashin haka, wata nasiha za a yi buɗaɗɗiya wanda mutum ya ji ta yi, sai Allah ya taimake shi, sai wa kanshi karatun tanasu ya ji cewa bari shi ya bari dan kansa in bai cancanta ba, ko kuma bari ya ƙara neman sanin makama abin da zai taimaka mishi.
To abu na farko gaskiya shine mutumin da zai tafsirin littafin Allah ya zama yana da husnul maqsid. Manufarsa ta zama kikkiawa ce. Manufarsa hada Allah da hada bayi da Ubangijin shi. Bayi da wata manufa da ta wuce wannan. Ya dauki bayi ya hada su da Ubangijin su mahaliccin su wanda ya cancanta su bauta masa da gaskiya. Ya sa wannan a ransa. Wannan ita ce in mutum ya zama yana da wannan to abubuwa za su zo masa da sauki. Abu na biyu wannan zai sa shi wancan na farkon zai bashi na biyu. Shine zai sa duk shirin da zai maka kanshi adalci na cancanta in yi ban cancanta in yi ba na cancanta in yi to zan yi ne dan waccan manufa dan Allah zan yi dan hada bayi da ubangijin su ban cancanta in yi ba sai an aje sai mutum ya koma makaranta domin ya je ya koya ya fara yi in yi wannan ya iya to daga nan sai ya zo yi sannan abu na uku shine tsayawa a karatu ai nazari an dai ji abubuwan da muka ambata a baya kuma malamai duk sun san wannan malamai sun san wannan masu bincike ma wanda suka yi karatu sun san wannan ka'idojin cewa dole ne mutum ya tsaya wannan kasashen da suke ba abubuwa muhimmanci Masar fa kafin su ba mutum digiri Azhar a Qur'ani da ilmomin sa sai mutum ya shekara 12 digiri daya shi yasa ai in mutum aka ce mutakhassisi ne a Qur'ani a Azhar ba za ka ji ana ce mai dakta ba sai dai sheikh
na'am
so da shi da wata takadda da za a ce ga ta an shekara 12 yana abu daya sannan sai a sake shi Saudi Arabia kuma kafin mutum ya kai ga wannan ya zama PhD holder shekara 10 degree hudu
masters
hudu PhD
kuma mutum ma bai gamawa haka galibi sukan tsallaka ma ka ci shekara 15 wani 16
sai ya spile to mutum ya tsaya ya karatu
bincike da kususai
yawa sannan ba a daina bincike yanzu kamar yadda ka faɗa daidai wannan lokacin mawadaci malami mai wadata sai ya dauki kudin sa ya tafi kasuwa ta sayar da littafai a yanzu halin da ake ciki da masu tafiya umara nan duk abin da ya kamata a ce suna tahowa da su ke mutum ya zabo su littafin da ya san bayi da su wanda za su taimaka masa a tafsirin bana
ko ya go sabbin dabaru
fara bayi da su yanzu kuma ya gan su yana da hali ya su sannan kamar yadda ka fadi an yi ma wasu tahqiqi ko kuma wani kamfanin ya fi wani kamfanin aikin da ya fi inganci fiye da na wancan shi shi domin littafin ma malami mai mutunci kwafi da yawa ya isan sa kwafis da yawa yake ajewa a dakin karatun sa na littafi daya to yana da bukatar wannan mutum ne ya tsayaye ma kansa adalci akan wannan ya tsayaye karatun da gaske domin isar da sakon Allah subhanahu wataala da kuma kiyaye afkawa cikin bala'i wanda magabata suke jin tsoron sa in an musu tambaya kan aya suna firgita kafin su fassara ta sai sun tsaya sun yi tabbatar da cewa ya kab sun san abin da za su faɗi sannan za su faɗi to wannan yana da tasiri sannan abu na gaba shine kikkiawar ladabi wajen tafsiri ba waje bane da mutum zai zo na kai a tikaka ta dariya ko malami ya zama chali tafsirin alqur'ani mutum yake amma sai ya aje shi ga wani batun hatta wanda ake ma matan aure wani zuban in kana ji abin sai ya kunyata ka
wani hada dan yanayin batsa haka ko
sai babu sakaye babu wata magana
ba kuma watan ramadana da aka ce
falayin sa
falayin kaza
falayin wannan falayin rufus duk an yi magana kan
wannan zakana musulmi a duku falayin rufus
to mutum ya kiyaye wannan ramadani yake ciki sannan littafin Allah ne a gaban shi ya san abin da zai faɗa sannan abu na gaba shine ba laifi ai raddi amma kada mutum ya zama raddi ya zama shine shugulu hushaqi ya manta da asalin karan duk lokacin da malami yake karanta to raddi yake
hakan
gaskiya a lokacin da yake gina wani abu ingantacce to yana musa
batacce
to ba sai ka zama ka dauki wani hajjafi ba ka dauki wani a matsayin shine karan baranka a'a kayi karatu ka karantar da mutane ba buƙatar sai ka ayyana wani kace shi kake tafsirin danki
ko wata mas'ala
ana nan ana jiran ta bari mu hada a Ramadan
akwai
lokaci ko mutum ya rika sauraron tafsirin wasu duk wanda ya magana ce sai ya mishi haddi ko kai ba ka da ginin ka sai dai idan wani ya tayi ka kai rushi ka ci gaba da naka ka zama kana da manufarka me kake so waɗanda suke gaban ka su ne hadafin ka na farko sannan ana live streaming ne waɗanda suke sauraron ka su ma
baka ganin su amma su suna ganin ka to ka kiyaye abinda zaka faɗa wanda yake na daidai
eh musamman tunda tafiya yake kai tsaye babu yadda za a yi gyara ko a yi editing
wa to ya zama su dai asalin wanda dama wanda manufar ka sune wanda suke gaban ka
na'am
su ne kake to sauran kuma mutane su kuma sadaka dama da kyauta kake musu
ijaza ce suke samu
yawa amma waɗannan su ne asalin da suke a talaqqil mubashir
waɗanda suka bude maka zakata kuma ne
kake mai kyauta kyauta a cikin alfawaid
na'am
to gaskiya mutun ya zama wannan mas'alar taraddi akwai raddi a cikin musulunci raddi addini
na'am
amma da tsarin sa malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan adabul raddi alal mukhalif ya ake yi ma wanda ka saba da shi a fahimta raddi ba laifi ka masa ba kana yi bane dan ka bashi haushi so kake ya shirye dawo kan daidai in kuma da a raddin da kake masa za ta bayyana kai ne kake kan kuskure to kai kuma ka sauka da kan ra'ayinka ka bu abin da ya faɗa wannan mutum ya zama yana da budaddiyar zuciya akan wannan sannan mu'amala da shugabanni da yanayin yadda ake tantsane a wasu abubuwan duk wannan yana da kyau masu tafsirin mu kula da waɗannan abubuwa sannan kuma kasar
tsoma baki kenan akan
tsoma kan baki akan abinda mutum bai da ilimi akan sa
na'am
da yawa ba a da ilimi akan waɗannan abubuwan da ake magana kan su tsakani da Allah
na'am
ai rika yi wani aka tambaye shi ma aka ce wa ina yake samun bayanan ne ya ce aljinnu suke kama shi a kasar mu akai wannan
subhanallahi
kuma ƙarshe da aka je kotu yayi wata magana sai gashi ya faɗi ba nan wadannan abubuwan ya kamata masu tafsiri shekaru ma ai makaranta ce
gaskiya
shekaru makaranta ne mai cin gashin kanta abinda kai bara to ya kamata aga canji daga baranka aga ci gaba
aga ci
gaba da abinda kai ba to amma wani shekara kaza shi kikenan abin da yake
har ma a gane cewa yanzu ce kaza
ko
zai buga misali iri kaza
yauwa ba daidai bane irin wannan tun ya tsayaye abin da ya cancanta yi al'ummar tana cikin cututtuka kala-kala suke damunta to mutum ya kalli waɗannan cututtukan babban cuta babu kamar cutar lalacewar aqida yau da take damun mutane in mutum ya dawo tauhidul uluhiyya mutane sun koma bokayen nan fa yanzu ba su
ci ba cin kasuwa
kasuwar su ta buɗe sihiri ya dawo shi ake ci sihiri asiri a ce amma wani asiri amma wancan asiri abu ya zama wani ruwan dare ba a jin kunyan ma a faɗa wani ma zai fito ya ce shi ya yi a yi abin da za a yi
ko ya yi alkawarin alwashin sai na yi maganin wancan kowa ne
al'umma ta musulunci wannan san duniya da ƙin gaskiya da ƙin Allah wannan cututtukan ga su nan sun zo sun yi
mutane
lalacewar ɗabi'u lalacewa haɗuwar
zalunci
zalintar juna cututtuka na baki to duk wannan qur'ani ya zo ne domin ya shifa ulama fi sudur to mutum ya zama manufan malamin tafsiri ya zama alal aqalli ya zai isar ma da mutane sako daidai wannan lokacin wata ɗaya zai yana tafsiri kwana 20 da kaza kwana kaza ya zama alal aqalli ya isar da sakon da yake fatan wannan sakon ya shiga cikin zukatan bayi domin ya musu tasiri
Allah ya saka
wannan shine gaskiya mu nasihar da muke yi Allah kuma ya kai mu Ramadan din lafiya ya sa muna cin wanda za su ganshi kuma azumce shi Allah kuma ya sa mu cikin intattun bayin sa idan wata Ramadan din ya zo
to amin akan Allah muna godiya kwarai da gaske masu kallo suna biye da mu cikin wannan jiringiya ina ganin zamu dakata a nan saboda yanayin lokaci wannan kamar yadda muka ambata farko yan wasu albarka shine turmi na hudu wanda kuma muna fata ya zama shine na ƙarshe sai dai in bukata ta kama watakila mu dawo a wani turmi na gaba insha Allah a dai halin yanzu insha Allah za mu nade kayayyakinmu don mu ba ku fili don mun kawo ƙarshen lokacinmu da fata Allah da suke saka da alkhairi malaminmu da ya mana wannan fushin baki muna fata Allah ya saka mu shi alkhairi Allah ya karba masa ayyukansa kurakuransa Allah ya yafi masa shi da sauran malamanmu da iyayenmu da ƴan uwanmu da sauran al'umma baki daya ku ko masu kallo da kuke biye da mu muna muku godiya kwarai akan irin wannan gudunmawa da kuke ba mu ta saurare da kuma fatan alkhairi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba ku irin ladan da yake ba waɗanda suka zauna a majalisin sauraron tattaunawa da karantarwa da shafa addinin musulunci za mu dakata a nan sai mun haɗa darasi na gaba ko a wani tsari wanda ba wannan ba insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum